إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka majalisin da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab Allah yarda da shi na Masjidut Tauhid dake unguwar GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi wannan ita ce halka ta 36 a karatu da muke na tarihin wannan khalifa shiryayye cikin littafin Abwa'un ala jihadi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a wannan yammaci na Alhamis 28 ga watan Rabi'ul Awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda yake daidai da 4 ga watan 11 shekara ta 2021 a halkar da ta gabata muna bayani dangane da lazumtar sayyidina Umar Allah yarda da shi ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mawallafin littafin ya dauko gabobi yana zayyana mana irin yanda sayyidina Umar ya kasance tare da Annabi da kuma yanda yake lazumtar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaba ta farko da ya dauko a matsayin misalai waɗanda za su fito maka da yadda sayyidina Umar ke lazumtar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai ya dauko misalin yakin Badar irin rawa da sayyidina Umar ya taka a lokacin da ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan yaki a yakin Badar an kawo mana fiskoki daban-daban har guda uku waɗanda suke fito mana da lazumtar sayyidina Umar ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaba ta hudu da muke bayani kanta yake cewa wa kana min bainil asra khatibu quraish wato gaba ta hudu da za ta ƙara fito maka da lazumtar sayyidina Umar ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam shine dangane da wasu daga cikin kamammun yaki ɗaya daga cikin kamammun yaki da ake kiransa Suhail ibn Amr wanda mun yi takaitaccen bayani ko mun fara takaitaccen bayani a kansa Suhail ibn Amr musuluntarsa ta dan yi jinkiri kadan kamar yadda wasu malaman tarihi suka bayyana bai shiga musulunci da wuri ba Suhail ibn Amr to har zuwa lokacin da aka fita sulhul Hudaybiya bai musulunta ba yana sahun mushrikai to lokacin da aka yi yakin Badar aka kammala yana cikin kamammun yaki na Badar sai sayyidina Umar yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da'ani antazi'u saniyatai Suhail bin Amr kaga wannan zai fito mana da lazumtar sayyidina Umar ga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yace wa annabi sallallahu alaihi wa sallam barni in cire fikan sa guda biyu fikan Suhail bin Amr ya rasulullah barni in cire su fayadla'u lisana sai harshen sa ya zazzago idan na cire masa waɗannan haƙora guda biyu biyu sama biyu ƙasa sai harshen sa ya zazzago fala yaqumu alayka khatiban idan harshen sa ya zazzago babu bakin da zai yi khutuba akanka ya kwadaitar da mushrikai akanka ko ya kushe ka da yake shi Suhail bin Amr mutum ne wanda yake da zalaka na harshe yake da fasaha sannan kuma maganarsa a basauraro ce cikin mushrikai na Makka wannan tunanin ya zo sayyidina Umar idan har ya cire masa haƙwaransa na gaba harshensa ya zazzago to kamar ya kawo ƙarshen kaidi da zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam gurin mushrikai da harshensa shine yace fala yaqumu alayka khatiban fi mawatin abadan idan har na masa wannan aika aikan babu wani guri da zai tsaya yana khutuba wa mushrikai yana kwadaitar da su akanka ko kushe ka idan ne haka na kawo ƙarshen kaidi na harshen sa inji sayyidina Umar shi Suhail bin Amr kamar yadda muka yi bayani a baya musuluncin sa ya dan yi jinkiri kadan amma kuma daga baya Allah madaukakin sarki ya masa tawfiki ya shiga musulunci din kuma musuluncin nasa yayi kyau annabi sallallahu alaihi wasallam wani martani ya mayar wa sayyidina Umar lokacin da sayyidina Umar ya bijiro da wannan shawari ga ma'aiki sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la umassilu bihi fayumassilu llahu bi wa in kuntu nadiyan wa in asa an yaquma maqaman la tadhumuhu a wata riwayan da'ahu fa asa an yaquma maqaman tahmaduhu annabi sallallahu alaihi wasallam martanin da ya mayar wa sayyidina Umar sai yace masa la umassilu bihi yace bazan masa kisan wulakanci ba kisan wulakanci shine a yanke hancin mutum a kwakule masa idansa a yanke masa kunnuwansa a yanke masa harshensa kaga duk inda za a ga fiskarsa za a ganta ba daɗin gani wannan shine ma'anan la umassilu bihi bazan yi masa kisan wulakanci ba ni ma Allah ya min kisan wulakanci duk da cewa ni annabi ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan riwayar Ibn Abi Shayba ya fitar da ita cikin musannaf dinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Umar ba zai yi haka ba wannan zai nuna maka karamci na annabi da kuma karamci na addinin musulunci duk da irin kaidin wannan mutumi da makircinsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaurace ma wulakanta shi yace wa in asa an yaquma maqaman la tadhumuhu yace akwai fatan nan gaba zai taka matakin da ba za ka kushe shi ba a riwaya wata riwaya daban kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace sayyidina Umar bashi akwai fatan nan gaba zai tsaya a wani matsaya wacce za ka yabe shi a kanta kuma hakan shi ya faru kamar yadda za mu zo mu gani a nan gaba saboda ya zo ya musulunta daga baya kuma musuluncinsa ya yi kyau kamar yadda za mu zo mu gani a nan gaba ya ce wa haza ma hadatha fi'lan ba'da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani wa sayyidina Umar cewa akwai fatan shi Suhail bin Amr zai tsaya a matsayin da za ka yabe shi a kansa kuma hakan ne ya faru bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam idh hamma adadun min ahli makkah birruju'i anil islam hatta qafahum wali makkah attab bin asid fatawara faqama suhayl bin amru fahamidallaha wa athna alayhi thumma dhakara wafata an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa qala inna dhalika lam yazid al-islam illa quwwa faman rabana darabna unuqah fataraja'a an-nasu an ra'ayhim kamar yadda annabi sallallahu alayhi wa sallam ya kwabi sayyidina umar yace karka wulakanta shi akwai fatan nan gaba zai tsaya a matsayin da zaka yabe shi to wannan bayani da sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sayyidina umar hakan ne ya faru bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam mun san san da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu adadi da dama na wanda musulunci bai gama tasiri a cikin zukatansu ba imani bai gama ratsa zukatansu ba sun koma ruwa sun koma gidan jiya ma'ana sun yi ridda bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam garuruwa da dama sun yi ridda kusan ana ta garurukan da basu yi ridda ba su ta garuruka guda uku ba garin Madina nan tunda nan ne headquarters musulunci anan ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka rayu tare da annabi anan annabi ya kafa dan ba na musulunci musulunci ya dasa a zukatansu kaga su zai wahala su bar addinin musulunci sai kuma garin Makka to garin Makka abin da yasa basu fita a musulunci ba shine bayanin da muke karanta yanzu anan rawar da shi Suhail bin Amru ya taka ya taimaka wajen tabbatuwan mutanen garin Makka a addinin musulunci shine anan yake cewa bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam adadi masu tarin yawa sabbin musulunta cikin sabbin musulunta sun yi yunkurin barin addinin musulunci wannan yasa gwamna na Makka na wancan lokaci wanda ake kiransa Attab bin Asid Attab bin Asid bin Abil As bin Umayya annabi tun yana raye bayan ya bude garin Makka ya kwace garin Makka hannun mushrikai sai ya danka garin Makka kulawa da garin Makka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya danka ta hannun Attab bin Asid sahabi ne mai daukaka kwararre nagartacce wanda ya iya jagoranci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nada shi a matsayin gwamnan Makka tunda annabi yana zaune a Madina garurukan da suka shiga karkashin daular musulunci dole a samu waɗanda za a wakilta su zama kaman gwamnoni masu kula da garuruwa to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada Attab bin Asid a matsayin gwamnan garin Makka har annabi ya koma ga Allah ya rasu Attab bin Asid bai gushe ba yana jagorantar garin Makka lokacin da annabi zai tafi Hunain yakin Hunain tun daga nan ne ma ya nada shi mun san annabi da yayi fathu Makka ya bude garin Makka shekara ta 8 bayan hijira tunda mushrikai na garin Makka Quraishawa ana ganin su kabila ce wacce take da karfi to da annabi ya kariya su akwai sauran rina a Kaba su ne kabilar da suke garin Taifa larabawan da suke zaune a garin Taifa su ma su ana ganin su al'umma ce wacce take da karfi to sai annabi da zai tafi a kasu sai sa Attab bin Asid a matsayin mai kula da garin Makka ya tafi Hunain ya tafi yakin Hunain to sai zamanto a wannan shekara ta 8 aikin hajji da aka yi Attab bin Asid shine ya zama amirul hajji tunda annabi baya ne ya tafi tun a Ramadan ya bude Makka a watan Shawwal ya wuce Hunain Dhulqa'ada duk yana Hunain wasu malaman suka ce Dhulqa'ada ya dawo daga Hunain anan ne ya zo ya yi umra daga Ji'irrana to daga nan kuma sai ya wuce garin Madina da Dhulhijja kuma ta zo watan aikin hajji sai Attab bin Asid wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi ya zama gwamna a Makka sai zama ya jagoranci al'umma kan aikin hajji da za a yi duk da cewa a wannan shekaran aikin hajjin da aka yi an yi shi a cakuɗe da musulmai da kafirai duka tunda ba a sanya haddi na gaba daya ba a shekara ta 9 ne annabi ya aiko da togaciya cewa daga wannan shekaran babu wani mushriki da zai sake zuwa yayi aikin haji jikin dakin Ka'aba ma'ana an ba su notice daga shekara ta 9 tunda bara aka bude maka shekara ta 8 to a shekara ta 8 din an yi aikin haji da musulmi da kafiri to shekara ta 9 da take yoyo sai annabi ya aika musu da notice kan cewa daga yau kar wani mushriki ya sake kuskura ya zo yayi aikin haji sannan daga yau kar wani ya sake zuwa yayi dawafi jikin dakin Ka'aba tsirara a shekara ta 9 kuma wannan shekarar sayyidina Abubakar Allah ya radda shi shine ya zama amirul haji shi ya jagoranci mutane a aikin haji sai shekara ta 10 tunda yanzu a shekara ta 9 an bada notice shekara ta 10 kaga babu wani mushriki babu wani kafiri babu wani wanda zai zo yayi dawafi jikin dakin Ka'aba tsirara sai annabi ya fito a matsayin shine amirul haji tunda an gama tace duk wani gura gurbi a yanzu tsantsan musulmai ne annabi ya fita da mutum kusan 100 daga garin Madina ya tafi aikin haji tare da su to shi wannan Attab bin Asid tun zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine gwamnan Makka da annabi ya rasu sayyidina Abubakar yazo ya zama shine khalifa sai tabbatar da shi akan abin da annabi ya dora shi dama annabi ya sa shi ya zama gwamna Abubakar da yazo sai ya ce ka ci gaba da gwamnanka to lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shi Attab shine gwamna mutanen Makka da yawa sai suka yi yunkuri na fita daga musulunci wannan yasa gwamnan Makka sai ya tsorita saboda yaga adadin su yana da yawa sai ya fita daga garin Makka ya je ya boye kansa saboda idan sun yi yunkurin fita daga musuluncin za su yi tunanin cewa zai kawo musu tangarda zai kawo musu tasgaro zai kawo musu cikas to watakila su je su shafe shi da sharri ko su je su cin masa in ba a yi sa'a ba ma su je su halaka shi saboda me saboda hanya ta budi musu na riddansu da suke so su yi wannan yasa shi wannan gwamna sai ya fita daga Makka sai ya je buya saboda ya tsira da me da rayuwarsa to shi wannan Suhail bin Amr da muke magana a kansa wanda aka kamo shi cikin kamammun yaki na Badar wanda sayyidina Umar ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama ya zubar masa da hakoransa na gaba harshen sa ya zazzago ta yanda ba yanda zai iya tsaya yayi magana wajen suka annabi annabi yace a aka yi hakuri sayyidina Umar ka bashi akwai fatan nan gaba zai tsaya a matsayin da zaka yabe shi to ga matsayin ta zo bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sun yi ridda mutan Makka suka yi yunkuri za su yi ridda gwamnan garin Makka ya fita daga Makka ya je kuya tsoron kar su zo su shafe shi da sharri ko su halaka shi to shi wannan Suhail bin Amr mutun ne wanda yake jarumi ba shi da tsoro tun kafin musuluntarsa daga baya ya zo ya musulunta kamar yadda muka yi ishara a darasin da ya gabata na baya mun yi bayani kan cewa Allah madaukakin sarki ya masa tawfiki da karban musulunci to bayan musuluntarsa yana zaune a garin Makka lokacin da mutan Makka suka yi yunkuri za su yi ridda sai ya fito ya tsaya yayi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu har zuwa karshe wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba yake tahiyatul haja wacce annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda yazo khutuba yakan gabatar da ita ko yazo nasiha yakan gabatar da ita shima sai yayi innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu har zuwa karshen ta bayan ya kammala sai ya ambaci cewa tabbas Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwar manzansa manzan Allah ya koma ga Allah yace amma fa ku sani komawar manzan Allah ga Allah ba shike nuna cewa musulunci ya ci baya ba shike nuna cewa musulunci ya kare ba a'a ai musulunci ma sai kara samun daukaka da yayi saboda ne saboda annabi kafin ya koma ga Allah sai da ya samu garanti ya samu tabbaci cewa mutanen da ya bari ya bar jakadu na kwarai wanda za su isar da sakon da ya zo da shi wanda za su ba da kariya wa sakon da ya zo da shi wanda za su kula da sakon da ya zo da shi kafin annabi ya koma ga Allah sai da ya samu wannan tabbaci ya ce to ku sani rasuwan annabi ba shi ke nuna cewa musulunci ya ci baya ba ko kuma musulunci ya kare ba ai ma shike nuna cewa musulunci zai ƙara samun ƙaimi saboda waɗanda annabi ya tafi ya bar su suna ji a jikin su cewa yanzu akwai kalubale babba a gaban su akwai abin da annabi ya bari a hannun su na amana dole su rike ta hannu bibbiyu saboda annabi ya ce musu alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin yace abdu alaiha bin nawajid ku yi riko da ita riko na sosai ku rike ta da fika abin da aka rike shi da fika baya kubcewa daga raje to annabi ya hore su cewa su yi riko da wannan sakon da yazo da shi riko ba lagalagar riko ba su kuma matukar annabi ya ba su umurni ba sa wasa da umurnin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan yasa yake ce musu ku sani fa musulunci yanzu ne ma ya ƙara samun gata yace duk wanda yayi kokarin shigar mana da shakku ko kokonto cikin addinin mu zamu da ciwon sa ya ga ya mutanen makka lokacin da suka yi yunkurin za su yi ridda sai kowa ya koma ya tsamiya shiru sai garin yayi shiru wanda ma yake da niyan yayi ridda sai fasa wanda yake da niyan ya kawo hatsaniya da tarzoma da tashin hankali sai koma ya risina saboda waɗannan maganganu na Suhail bin Amr dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sayyidina Umar akwai fatan nan gaba zai tsaya a matsayin da zaka yabe shi to wannan al'amari ya burge sayyidina Umar yace kaga ikon Allah annabi ko ya gaya mun wannan bayani to rawar da Suhail bin Amr ya taka ita ta hana mutanen Makka su yi ridda sai zama garuruwa guda uku ne kawai ba su yi ridda ba bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam garin Madina nan musulunci yayi karfi imani ya da su a zuciyarsu garin Makka rawar da Suhail ibn Amr ya taka ita ta hana mutan garin Makka su yi ridda sai kuma wani karamin gari a Bahrain duk da wannan ba a lissafa shi cikin garuruka wasu suna cewa a garin Taif su ma ba su yi ridda ba kaga da Madina da Makka da garin Taif sai in an hada da wancan kauye na Bahrain wanda ake kiransa Juwasa wannan garuruwan su ne kawai ba su yi ridda ba amma duk sauran garuruwa sun yi ridda to babban abin da zamu dauka shine rawar da Suhail ibn Amr ya taka ta annabi ya ambata gabanin ya rasu wannan zai bayyana mana ne mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya bada labarin abin da bai faru ba zai faru kuma ya zo ya faru kamar yadda ya bada labari wannan ita ake kira mu'jiza ba wai ana kiranta sanin gaibu bane gaibu ba wanda ya sani sai Allah haka Allah ya faɗi cikin Al-Qur'ani qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah Allah shine kawai wanda ya san gaibu alimul ghaibi la yuzhiru bihi ahada haka ne ayar wa la yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam yace law kuntu a'lamul ghaiba lastaktartu min al-khairi wa ma massani yasu inda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani Allah ya ce ka ce law kuntu a'lamu al-ghaiba da a ce na san gaibu lastaktartu min al-khairi da na yawaita ayyukan alheri wa ma massani yasu kuma da babu wani mummunan abu da zai shafe ni da a ce na san gaibu Allah ya ce annabi ya faɗi wannan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya bada labarin abin da zai faru nan gaba bai faru ba wannan mu'jiza ce mecece ma'anar mu'jiza gagara badau wanda kowane annabi Allah na turo shi da irin nasa kowane annabi yana da mu'jiza wato zai zo da abin da sauran mutane ba za su iya zuwa da shi ba dan ya nuna gaskiyar manzancin sa da annabcin sa wannan sahabi Suhail ibn Amr kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bada labari gashi ya au ya taka rawa wacce take abin yabo wacce sayyidina Umar ya yabe shi kuma ba rawa ɗaya ya taka ba abubuwan da yayi waɗanda sayyidina Umar ya jinjina masa suna da yawa tunda ya rayu har zuwa zamanin sayyidina Umar ya tabbata cewar wata rana shi Suhail ibn Amr ya zo kofar shiga gurin sayyidina Umar majalisin sayyidina Umar inda majalisin sayyidina Umar kama za a dauke shi a matsayin fada ce ta daular musulunci duk wani mai bukata zai zo kofa a bude take amma ba za a zo ba tsari baro a kutso a'a idan ka zo sai ka tsaya sai an maka izini sai ka shigo to Suhail bin Amru yazo da shi da wasu madaukaka cikin Quraishawa akwai Abu Sufyan Sakhr bin Harb baban Muawiya suka zo tare da Suhail bin Amru da Harith daya daga cikin manya-manya cikin Quraishawa da suka zo sai suka zauna a bakin kofa suna jira a musu izini su shiga gurin Sayyidina Umar wanda yake fitowa daga gun Sayyidina Umar ya bada izini da yazo sai ya tsallake su sai je gurin Bilal Bilal kuma mun san bakin fata da bawa ne aka yanta shi Sayyidina Abubakar ya saye shi ya yanta shi saboda yanda iyayen gidansa suke tsangwamarsa saboda ya musulunta sai tsallake su su ga su madaukaka ne sun fito daga kabila madaukakiya kabilar Quraisha kabila ce madaukakiyar kabila haka annabi ya bayyana sannan kuma bayan sun fito cikin madaukakiyar kabila a cikin Quraishawan ana daukan su madaukaka kaman shi Suhail bin Amr madaukaki ne kaman Abu Sufyan ai ya sha jagoranci da yawa in kasuwanci na Quraishawa za ta fita daga Makka Abu Sufyan ne yake jagorantar ta in wani yaki za a je Abu Sufyan yakan zama jagora ba sau daya ba ba sau biyu ba to da shi Abu Sufyan da Harith da Suhail da wasu ire-iren su suka je suka zauna suna jira a musu izini su shiga gurin Sayyidina Umar me ba da izinin da ya fito sai ya ce Sayyidina Umar ya ce Bilal ka shiga ya sake zuwa ya ce Suhaib kai ma ka shiga Suhaib shi ma ba madaukaki bane yana cikin makaskanta ya dinga bibiyan su ɗaya bayan ɗaya makaskanta da ake ganin su ba komai ba wani ma bakin fata ba balarabe ba amma sai ya ce Sayyidina Umar ya ce ka shiga wannan al'amari ya fusata Abu Sufyan sai ya kasa hakuri a lokacin duk sun musulunta Abu Sufyan sai yake cewa ka ni ko a rayuwata ban taba ganin ranan takeici irin wannan ranan ba za a zo makaskantan mutane wasu ma da bayi ne a musu izini su shiga mu kuma muna zaune ba a waiwayawa gare mu to anan ne Suhail bin Amr ya taka rawa wacce abar gani wacce Sayyidina Umar ya jinjina masa akai wani martani Suhail ya mayar wa Abu Sufyan sai ce ni irin wannan ra'ayina ku bani da irinsa yace kar ku zargi kowa yanda ake tsallake ku a tafi kan wasu wanda kuna gani basu kai ku daukaka ba a tsallake ku a tafi kansu kar ku zargi kowa ku zargi kanku in ma za ku yi fushi kar ku yi fushi da kowa ku yi fushi da kawunanku saboda su sun yi maza sun shiga musulunci da wuri ku kun yi jinkiri kun ga kenan ku kuka jawo wa kanku saboda su din me yasa ake gabatar da su a kanku suna da daukaka a addinin musulunci na rigaye da suka yi wajen shiga musulunci sun riga ku shiga musulunci to saboda haka jinkirin da kuka yi na shiga musulunci shi za ku zarga kuma ku zargi kawunanku da kun shiga musulunci da wuri da ba wanda zai tsallake ku ya tafi kansu in ji Suhail bin Amr duk da gashi yana cikin waɗanda aka tsallake to amma kuma a nan gurin sai ya taka rawar gani yayi abun bajinta yayi abun burgewa ya nuna musu cewa fa wanda kuka ga ana tsallake ku fa ba laifin Sayyidina Umar bane laifinku ne ku zargi kawunanku shi Sayyidina Umar yana la'akari da waɗanda suke madaukaka a musulunci ba wai la'akari da wanda suke madaukaka a kabila ba wannan ba shi bane a gaban Sayyidina Umar su wane ne masu daukaka a musulunci su waye suka riga shiga musulunci su ne Sayyidina Umar yake ba su fifiko akan kowa yace saboda haka kar ku zarge shi kar kuma ku zargi kowa ku zargi kawunanku in za ku yi fushi kar ku yi fushi da kowa ku yi fushi da kawunanku saboda ku kuka yi jinkiri ba ku shiga musulunci da wuri ba yace ya ku ɗan uwana in ji Suhail bin Amr yake gaya musu tunda dama in ba ku mance ba nayi bayani cewa Allah ya bashi fasaha na harshe duk inda ya tsaya zai yi magana wacce take gamsasshiya in za ka saurare shi to sai ya gamsar da kai yake cewa ku ƴan uwana ba wannan ba abun ma ku tsaya kuna tunani har ma ya sosa muku zuciya bane abin da ya kamata ya sosa muku zuciya me yasa su wane da wane suka riga ku shiga musulunci wannan ne ya kamata ya sosa muku zuciya to tunda yanzu sun riga ku shiga musulunci
ya za ku yi koda baku zamo kai daya da su ba baku zamo tsaure kun su ba ya za ku yi ku dan takuka kuma ku dan dagu wannan abin da ya kamata ku yi tunani akan sa kenan ba wai ku yi tunani akan an tsallake ku an tafi kansu ba yace to ni yanzu dai abin da nake gani babu wata hanya da zamu bi mu dan taka matakin da suka taka koda ba mu kai matsayin su ba face mu fita mu tafi fagen daga mu je a gwabza da mu mu taimakawa musulunci da musulmi wannan shine zai sa mu dan taka wani mataki da waɗannan bayin Allah da muke ga sun samu daukaka suka taka sai ce shi kan ma bari ya tafi fagen daga da yake a wannan a daidai wannan lokaci akwai mayakan musulunci da aka tura area Sham suna can suna yakan rumawa waɗanda suka ki su musulunci sai ce shi kan ma ya tafi Sham sai ya hau kan dabbarsa ya ɗebi makamansa sai ya kada sai ya tafi Sham bai dawo ba har yayin shahada to kaga wannan zai shiga karkashin bayani da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa sayyidina Umar cewa karka wulakanta shi akwai fata nan gaba zai tsaya a matsayin da zaka jinjina masa ka yabe shi sai gashi kuma ya tsaya a matsayi daban-daban ba ɗaya ba ba biyu ba wanda sayyidina Umar ya jinjina masa kaga bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka rawar gani na hana mutan makka yin ridda lokacin sayyidina Umar da aka zo ana suna son ganin sayyidina Umar ake tsallake su da su da shi da wasu madaukaka ire-irensa ana tafiya gurin waɗanda ake ga kaman makaskanta ne amma a musulunci madaukaka ne lokacin da wasu ciki daga ciki suka yi korafi anan ma ya taka rawar gani ya mayar musu da martani cewa kar ku zargi sayyidina Umar kar ku ji haushinsa kar ku yi fushi in za ku yi fushi ku yi fushi akan kawunanku in za ku zargi kawunanku saboda ku kuka yi jinkirin musulunta da kun musulunta da wuri da ba ku samu kanku a wannan yanayi ba kaga nan ma ya taka rawar gani sai abu na uku sai yake nuna musu kai wannan ma ba abin takeici bane wajen an tsallake wasu an tsallake ku an tafi gun wasu babban abin takeici shine me yasa kuka yi jinkirin musulunta har waɗannan suka zo suka hau saman ku to yanzu yaya za ku yi koda ba ku kai matsayi irin nasu ba ya za ku yi ku taka wani mataki wanda yake kusa da nasu kaga wannan shi ma rawa ne da ya taka wacce a bar a zo a gani ne abin a jinjina masa ne kai daga ƙarshe ma sai ya yanke hukuncin cewa shi kan bariya ya kada kansa ya tafi saboda ya je ya samo babban rabo gurin Allah madaukakin sarki kaga annabi sallallahu alaihi wasallam isharar da yayi wa sayyidina Umar cewa kar ya kashe shi ya bar shi saboda akwai matsayi da zai taka da sayyidina Umar zai yabe shi ga kuma matsayin ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ya taka su daban-daban to babban abin da zamu dauka karkashin wannan da yasa shi mawallafin littafin ne ya kawo mana wannan takaitacciyar kissa a ya nuna mana yanda sayyidina Umar ke lazumtan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har gashi ma cikin kamammin yaki irin tunanin sayyidina Umar da irin shawarin da ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma irin martanin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya mayarwa sayyidina Umar sai mataki ko gaba na biyar waɗanda za su ƙara fito mana da lazumtar sayyidina Umar ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma dai duka a cikin abin da ya faru a Badar ne yace wa haddathana Umaru an hadithin sami'ahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan gaba ta biyar kenan cikin gabobi da ake kawo mana dangane da lazumtar sayyidina Umar ga annabi a yakin Badar yace wa haddathana Umaru an hadithin sami'ahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam indama khataba mushriki makkata alladhina qutilu bi badr sayyidina Umar da kansa ya bamu labari akan hadisin da yaji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana da mushrikan da aka kashe su a Badar sayyidina Umar yake bada labari ya aka yi sayyidina Umar ya bada labari ga hadisin nan kamar haka wanda Imam Ahmad ya fitar da shi cikin musnad dinsa da sanadi wanda yake ingantacce akan sharadin Bukhari da Muslim yace fa an Anas radiyallahu anhu qala kunna ma'a Umar bayna Makkah wal Madinati fatara aina al-hilala wa kuntu hadid al-basri فرأيته فجعلت أقول لعمر أما تراه قال سأراه وأنا مستلق على فراشي ثم أخذ يحدثنا عن أهل بدر قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرينا مصارعهم بالأمس يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله قال فجعلوا يصرعون عليها قال قلت والذي بعثك بالحق ما أخطأوا فيك كانوا يصرعون عليها ثم أمر بهم فطرحوا في بئر فانطلق إليهم فقال يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعدكم الله حقا فإني وجدت ما وعدني الله حقا قال عمر يا رسول الله أتكلم قوما قد جيفوا قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا وأن حديثي أن صامدقى أن أستمالك الله يرددش يتي كنا مع عمر بين مكة والمدينة وترانا من كسن تارد سيدنا عمر أهن يرمو تتفيا أكان ينقر مكة ومدينة فترى أين الهلال dade lokacin da muke tare da sayyidina Umar sai maraice yayi maraicen kuma da yayi watan da ya shude kwanakin sa sun kare ana kirdadan kamawan sabon wata a wannan rana a wannan maraice din wannan yasa sai muka yi ta kokarin neman jinjirin wata gobe daya ga wata a zamanin da duk lokacin da wata ya kare za a shiga sabo sukan yi kokarin neman sabo din ba kamar mu a yau ba mu in kaga ana kokarin neman sabon wata jinjirin wata to in ma ko kuma za a dauki watan azumi za a dauki azumin watan ramadana to nan zaka ga an dukufa ka'in da na'in ana ta neman wata ko kuma za a aji galibi an fi mai da hankali wajen ganin jinjirin wata a waɗannan lokatai guda biyu in an ƙara na uku a ce watan sallan layya in an ƙara na uku kenan watan zulhijja wannan in an ƙara na uku amma da ya wuce shi kenan watan ma zai ƙare baka fadaka ba baka afka cewa wata ya ƙare ba amma su a da duk lokacin da wata ya ƙare gabanin a shiga wani sukan yi kokarin neman sabon wata din to shine Anas dan Malik yace fatara ainal hilal sai muka yi ta kokarin neman jinjirin wata yace ni kuma na kasance ina da kaifin gani Allah ya bani kaifi wajen hango nesa inji Anas dan Malik kawai sai Allah ya nuna mun jinjirin wata sayyidina Umar kuma yana ta kokari ya gani ya gagara sai nake ce masa baka gani bane ya amiral mu'minina ga can wata a lokacin kuma da nake ce masa ga can wata ni ina kwance akan shimfidi na ina kwance ina ganin sa amma shi yana tsaye ya gagara ganin sa saboda kaifin gani da Allah madaukakin sarki ya mu to anan yana ta kokari yana ta kirdado yana ta kokari ya nace sai ya gani sayyidina Umar thumma akhadha yuhaddithuna sai yake ba mu labari yana kokarin neman jinjirin wata sai ya fara ba mu labari an ahli badr yana ba mu labarin waɗanda aka yi yakin badar tare da su cikin mushrikai qala sayyidina umar yace in kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam layurina masari'ahum bil ams yace lokacin da aka zo yakin badar ana gobe yakin badar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta nuna mana gurin da za a kashe su yace anan za a kashe wani insha Allah anan za a kashe wani anan wani za a soke shi ya karasa anan za a halaka wani ana gobe za a yi yakin badar kaga wannan labarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayarwa shi ma ana kiransa ne mu'jiza ta annabi ya bada labarin abin da bai faru ba kuma yazo ya faru kamar yadda ya bada labari shi yasa zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bada labarin abin da zai faru ranar tashin alkiyama duk wannan suna daga cikin mu'jizozi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wannan shike nuna ya san gaibu ba sayyidina Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana hadha masra'u fulanin gadan insha Allah anan ne za a kashe wani gobe in Allah ya yarda wa hadha masra'u fulanin gadan insha Allah anan kuma wani zai halaka gobe yana irgo sunayen jigajigai cikin mushrikai dakka cikin mushrikai shuwagabanni cikin mushrikai manya manya masu fada aji waɗanda suke da tacewa cikin Quraishawa Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sai da ya zayyana cikin waɗanda suka halarci yakin Badar sai da ya zayyana ya ce anan za a kashe wani gobe insha Allah nan wani zai halaka nan za a soki wani ya karasa gobe in Allah ya kai mu Sayyidina Umar ya ce to washe gari kuma da yakin Badar ya auku faja'alu yasra'una alaiha kawai sai suka yi ta mutuwa abun da Annabi ya yi ta nuna ba sa kuskurewa Annabi ya nuna ya ce anan za a kashe Abu Jahal sai kaga ku a gurin aka kashe Abu Jahal Annabi ya nuna ya ce anan za a kashe Umayyah ibn Khalaf sai kaga a gurin aka kashe Umayyah ibn Khalaf duk guraren da Annabi ya nuna ya ce anan za a kashe wani insha Allah gobe anan za a kashe wani insha Allah gobe duk sai ka sai da aka sai da ya tabbata yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara da hakan ya faru sayyidina Umar ya ce walladhi ba'athaka bil haqq ma aqta utik yace na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya manzon Allah duk guraren da ka nuna babu wanda ya kuskure masa duk guraren da ka nuna kace anan za a kashe wani anan za a kashe wani duka guraren duka anan aka kakkashe su inji sayyidina Umar kanu yasra'una alaiha duk a wannan gurin akai ta kashe su anan nan gurin akai ta sukan su suna mutuwa to bayan an kammala yakin Badar sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurni a kwashi gawawwakin waɗannan mushrikai aje a jefa ta cikin wata katuwar rijiya da take filin Badar sai aka kwashi gawawwakin su sai aka je aka jefa su kaga ƙarshe yayi muni bayan an jefa su cikin wannan rijiya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yaje tsaya a bakin rijiyar sai yake cewa ya fulan hal wajadtum ma wa'adakumullahu haqqan annabi yaje tsaya yana kiran su da sunayen su ya abu ya abadahal ya umayyah ibn khalaf ya wani hal wajadtum ma wa'adakumullahu haqqan shin alƙawarin da Allah ya muku na in kun kauce zai muku azaba shin kun samu hakan tabbas ya faru gaskiya ne kun tabbatar da hakan da nake gaya muku hakan hakan ne fa inni wajadtu ma wa'adani Allahu haqqan yace saboda ni anan gashi ina raye amma na tabbatar da alƙawarin da Allah madaukakin sarki ya min na gaskiya ne sayyidina Umar yana tsaye gefen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake mamaki yace mutanen nan dai duka sun mutu gawawwaki ne gawa kuma in ya mutu ka masa magana ma ba jin ka zai yi ba sai yake ce sai sayyidina Umar yace ya rasulullahi atukallimu qauman qad jayyaku ce ya rasulullahi yanzu zaka na magana da mutanen da sun zama mushe babu rai rai tare da su ya za a yi su saurare ka ballantana ma su fahimci me kake faɗi yana mamakin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana da su sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mayar masa da martani cewa ma antum bi asma'i lima aqulu minhum yace ai ku ba ku kai su jin abin da nake faɗi ba duk da ku gashi kuna raye maganar da nake kuna sauraro kuna ji to amma su sun fi ku jin abin da nake faɗi inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina Umar yace amma da kuka ji shiru sun ba su amsa ba la yastati'una an yajibu ba za su iya amsawa bane shi yasa kuka ji sun yi shiru amma maganar da nake yi dinnan sun fi ku jin ta kaga wannan gabar da aka kawo mana ana so a ƙara fito mana da yanda sayyidina Umar ke kasancewa tare da Annabi a kowane al'amari kuma idan abu ya dan cige masa duhu baya shiru yakan yi ta yakan nemi haske gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wannan zai fito mana da me tarayyar sayyidina Umar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to anan akwai iskali Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani yana cewa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a'a idza wallaw mudbirina to idan mun dauki ma'anar ayat ta zahiri innaka la tusmi'ul mauta lallai kai baka iya jiyar da matattu in mun dauki ma'ana ayat ta zahiri bai karo da wannan bayanin ba an gane bayanin Allah a cikin alqur'ani ya ce innaka la tusmi'ul mauta ya kai manzon Allah baka iya jiyar da matattu anan kuma gashi annabi yana magana da matattu har sayyidina Umar yayi mamakin yanda annabi yake magana da su yake ce rasulullah za'ai kana magana da mutanen da sun zama mushe gawawwaki ne ba sa motsi ba sa ji ba sa gani annabi ya mayar masa da martani cewa ku ba ku kai su jin abin da nake faɗi ba can kuma a cikin alqur'ani Allah ya ce innaka la tusmi'ul mauta to yanzu kaman wannan nassi na alqur'ani yayi karo da wannan nassi na hadisi fadin annabi cewa ma antum bi asma'i ma ma lima aqulu minhu ku ba ku kai su jin abin da nake faɗi ba nan kuma ayat qur'ani ta ce innaka la tusmi'ul mauta imam at-tahawi a cikin littafin sa mishkul al-athar ya bada amsoshi guda uku ya bada amsoshi guda biyu amsa ta farko da ya bayar shine Allah madaukakin sarki duk da cewa mutum idan ya mutu ai zai zamanto kaman baya ji baya gani ko idan mutum ya mutu to amma a lokacin da aka kai mutum aka sa shi cikin kabarin sa ba Allah yana dawo masa da ransa ba akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Imam al-Bazzar ya fitar da shi cikin musnad din sa hadisin da aka samo daga Anas dan Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka je aka sanya mamaci cikin kabarin sa waɗanda suka sa shi cikin kabari suka juya yana jin takun takalmansu yana jin takun takalmansu saboda me an dawo masa da ransa cikin gangan jikinsa to kaga su ma waɗannan mutane mushrikai waɗanda aka jefa su cikin rijiya annabi ya je yana musu magana suna jin abin da annabi yake faɗi saboda an dawo musu da rayukansu cikin gangan jikinsu me yasa aka dawo musu da rayukansu cikin gangan jikinsu abu na farko fitra ce dama ta Allah madaukakin sarki duk mutumin da ya mutu aka sa cikin kabari za a dawo masa da ransa cikin gangan jikinsa waɗanda suka birne shi yana jin takun takalmansu lokacin da suke juya za su koma to kaga su kuma yanzu rijiyar ta zama musu ne ta zama musu kabarinsu yanzu duk wani abu da za a yi za su ji to Allah zai dawo musu da rayukansu ko kuma ya dawo musu da rayukansu annabi yayi wannan maganan su ji saboda a kaskantar da su da wannan maganan da annabi zai yi kuma Allah ya ƙara ɗaukaka annabinsa wannan ita ce amsa ta farko da Imam at-Tahawi ya bayyana amsa ta biyu kuma fadin Allah madaukakin sarki innaka la tusmi'ul mauta ba wai ana nufin mamata na hakika ba ana nufin kafirai saboda kafiri duk da zaka ganshi gashi yana rayuwa amma shi da matacce babu bambanci yanda matacce ba zai iya amfanar wa kansa da komai ba shi ma kafiri ba zai iya amfanar wa kansa da komai ba to fadin Allah innaka la tusmi'ul mauta kai ba zaka iya jiyar da kafirai ba waɗanda Allah ya hukunta su ba za su musulunta ba to kaga kenan idan an dauki wannan fassara ta biyu zai zamanto ayar ba ta yi karo da wannan hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba babban abin da zamu dauka dai karkashin wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine yanda sayyidina Umar yake nazumtan annabi sai gaba ta shida daga cikin gabobi da aka kawo mana wanda suke fito mana da lazumta sayyidina Umar ga annabi a yakin Badar ga ta nan yace wa inda ma jaa Umayr bin Wahab ila al-Madinati qabla islamihi fi aqab Badr yuridu qatl rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفر من المسلمين الذين يتحدثون عن يوم بدر ويذكروا ما أكرمهم الله به وما أراهم في عدوهم إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ راحلته على باب المسجد mutawahhishan sayfahu faqala hadha alkalbu aduwwullah. Umair bin Wahab ma jaa illa li sharri wa huwa alladhi harisha baynana wa harazana lilqaumi yawm badr. Sayyidina Umar Allah yarda da shi, lokacin da Umair bin Wahab ya zo garin Madina kafin ya musulunta, Umair bin Wahab shi ma musuluntinsa da yi jinkiri ba, shi Allah ya masa taufiki, sanda dai aka yi yakin Badar bai musulunta ba. Umair bin Wahab sanda aka yi yakin Badar bai musulunta ba, amma bayan yakin Badar, natijar da ta biyo bayan yakin Badar sai ta zama sababin musuluntarsa. To shine anan ake mana bayanin wani rawa ko wata wani rawa da Sayyidina Umar ya taka wanda ke da alaka da yakin Badar. Ake cewa lokacin da Umair bin Wahab ya zo garin Madina gabanin ya musulunta bayan yakin Badar ne ya kawo shi garin Madina, ya zo da zimman kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam. Me zai sa shi ya kashe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Musa bin Uquba ya kawo mana bayani, an kawo mana kissar daga riwayar Musa bin Uquba a cikin Maghazi na Musa bin Uquba, wacce aka samo ta hanyar Ibn Shihab az-Zuhri, cewa lokacin da aka kammala yakin Badar, mutanen Makka suka koma garin Makka, to sai suka je suna jin takaicin abin da ya faru a Badar, saboda manya-manyan su mafi yawa an kashe su a Badar. Daga cikin waɗanda abin ya fi sosa musu zuciya akwai Safwan bin Umayya. Safwan bin Umayya kamar an kashe babansa a Badar, babansa kuma yana cikin maɗaukaka na Larabawa, ya je ya zauna yana cikin takaici, yana cikin zulumi na abin da ya faru a Badar. To Umair bin Wahab sai ta hogare shi, ya taho ga Safwan bin Umayya, sai zo ya same shi a kewayen ɗakin Ka'aba, gurin da ake kiransa Hijr Isma'il. Mun san akwai ɗan wani guri wanda aka ɗan kewaye shi a yanzu haka, wanda asali yana cikin ɗakin Ka'aba amma ba a sashi cikin ɗakin Ka'aban ba, kamar yadda hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa shi wannan Hijr din yana cikin ɗakin Ka'aba. Quraishawa lokacin da suka zo gina ɗakin Ka'aba, dukiyar da suka gina ɗakin Ka'aba da ita ta halal bata isa sun sa wannan Hijr din cikin ɗakin Ka'aba ba. Annabi yake cewa Aisha, ba dan mutananki sababbin musulunta bane da na rushe ɗakin Ka'aba na gina ta yanda Annabi Ibrahim ya gina ta. Amma dai Annabi sai ya batta tsoron abin da zai je zo na fitina. To anan Umair bin Wahab ya je samu Safwan bin Umayya yana cikin zulumi na abin da ya faru a yakin Badar. Da ya je same shi, farkon abin da ya fito daga bakin Safwan, sai Safwan yake cewa fir da wannan yaki irin yakin Badar, kai fir Allah wadaran rayuwa ma bayan yakin Badar. Shi yana ga rayuwarsa a yanzu ma kwata-kwata batta da amfani, saboda me? Saboda an kashe musu iyayensu, an kashe musu manyansu, zaratansu, wanda in sun ɗebo damuwarsu za su koma gare su, an kakkashe musu su a yakin Badar. Sai yake ta kai rayuwa ma gaba ɗaya batta da amfani bayan yakin Badar, yake faɗi, yake wannan bayani. To me shi wannan ya gaya masa, me Umair bin Wahab ya gaya masa, wane martani ya mayar wa Sayyidina wa Safwan bin Umayya, wacce har ta kai shi ga yaje kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam, kissar da muka dauko bayani a kanta. Ina ga za mu jinkirta bayani kan martanin da ya mayar wa Safwan, saboda kurewan lokaci sai Allah kai mu halka ta gaba. Abubuwan da muka karanta waɗanda suke dadai, Allah ba mu ikon amfani da amfana da su. Abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuɓin harshe, Allah gafarta mana. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.